أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدونة جنبتشين لانر يوم أشرم بوتر الربيع الأول هجرة تمائي صلى الله عليه وآله وسلم. A wannan darasi namu na mako na tafsirin Al-Qur'ani mai girma, inda muke cikin tafsirin Surat Al-Hadid. A yau za mu tashi daga kan aya ta 12. Bismillah mala.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim, hasken su yana gudu a gaba gare su da kuma a dama gare su. Bushrakumul yawma, ana ce da su bisharar ku a yau, jannatun tajri min tahtiha al-anhar, shigar ku aljannatai wadanda koramai suke gudana ta karkashin su. Khalidina fiha, kuna masu zama a cikin su dindindin. Zalika huwa al-fawzul azim, wannan shine rabo mai girma. يوم يقول المنافقون والمنافقات, راند منافقي مزاد منافقي ما تازاسو تشي, للذين آمنوا قوادا لسكي إيماني, انظرونا نقتبس من نوركم, قدنداك تامنا متوسنونا أبدك هسكنكو, قيل ارجعوا وراءكم سيأتي دسوكو قوما بايانكو, فالتمسوا نورا كنمونا هسكن أچان, فضرب بينهم بسور سيأك كفا, wata katanga a tsakankaninsu, lahu bab, katangar da take da kofa, batinuhu fihi rahma, a cikin katangan nan ne rahama take, wa zahiruhu min qibalihi al-azab, a bayan katangar kuma a nan ne a ɓangaren nan ne azaba take. Yunadunahum, suna kiransu alam nakum ma'akum, ashe ba mu kasance tare da ku ba. Qalu, sai su ce da su, bala kun kasance, walakinnakum fatantum anfusakum, sai dai ku kun fitini kawo kanku. Watarabbastum, kun yi jiran tsammani na faruwar mugun abu. Wartabtum, kuma kun yi shakka. Wa gharratkumul amaniyyu, burace burace sun ruɗe ku. Hatta jaa amrullahi, har al'amarin Allah ya zo. Wa gharrakum billahi al-gharur, mai yawan ruɗi kuma ya ruɗe ku. Fal yawma, to fa a yau. La yu'khadhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru, ba za a karɓi fansa daga wajen ku ba, ba za a karɓe ta daga waɗanda suka kafirta ba. Ma'awakumun nar, matattarar ku ku da su gaba ɗaya ita ce wuta. Hiya maulakum, ita ce gatanku. Wa bi'sal masir, tir da wannan makoma. A baya can Allah maɗaukakin sarki ayoyin da suka gabaci waɗannan yana bayani akan ciyarwa da falalarta, da kiraye-kiraye da Ubangiji ya yi a cikin waɗannan ayoyi na cewa musulmi su ciyar da dukiyarsu don ɗaukar kalmar Allah, har ma ya yi wani kira tare da faɗar wani tagomashi, ce man zalladhi yuqridu Allaha qardan hasana fa yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim, wane ne zai ba wa Allah rance mai kyau, ya ba wa Allah dukiyarsa tare da ƙarfin zuciya da ikhlasi, Allah ya ruɓanya masa ladan wannan dukiya ɗin ko a nan duniya da kuma can lahira. Walahu ajrun karim, kuma yana da wani lada na karamci, na karramawa da girmamawa. Mai tambaya zai yi tambaya, yaushe ne zai samu wannan karamci ɗin, yaushe ne zai samu wannan girmamawa ɗin? Kamar amsar cike Allah maɗaukakin sarki yake bayarwa a waɗannan ayoyi da kuma yawma taral mu'minina wal mu'minat, zai samu wannan karamci ranar da za ka ga muminai maza da muminai mata, muminai maza da muminai mata. Allah ya kawo batu, ya kawo ambaton muminai mata a nan, duk da cewa ambaton muminai maza zai kunshi muminai mata ɗin su kansu. Don a ƙara fito maka da cewa a cikin harkar addini, a cikin harkar umarni da hani, ayyukan ibada duka babu bambanci tsakanin mace da namiji, sai idan inda nafsi ya bambanta. Inda nafsi ya bambanta, a nan ne kawai ake samun bambanci. Amma idan nafsi bai bambanta abu ba, to ba daidai ba ne wani da ijtihadinsa da ƙoƙarinsa ya ce ya bambanta tsakanin namiji da mace a cikin wani abu na shari'a, wani abu na ibada. Da dama akwai abubuwa da ake faɗa ko ma aka rubuta, wanda mutane da dama suka karanta suke ƙudurce cewa waɗannan abubuwa daidai ne, alhalin ko ba daidai ba ne. Kamar misali, a sallah a ce mace ba za ta yi iƙama ba, kaga wannan babu wata hujja da take nuna mace ba za ta yi iƙama ba in za ta yi sallah. Ko a ce mace in za ta yi sallah ta bambatsa ƙafafuwanta, wannan babu hujja a kansa. Ko a ce idan za ta yi sallah kada ta bayyana karatu, ko da ko a ƙuryar ɗakinta take, wai saboda muryarta al'aura ce, wannan ma babu hujja a kanta. Magana ce da take babu hujja tattare da ita, kusan ma hujja ɗin akasin haka take, hujja ɗin akasin wannan ne. Dan Allah ya ce wa qulna qawlan ma'rufa, qawlan ma'rufa, yi magana da shari'a ta yadda da ita, babu magana da take karatun alqur'ani. Abinda aka hana su shine alkhudu' bil qawl wa la yakhda'na bil qawl fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa, kada su dinga ainihin tattausa miriya ta yadda wanda yake da cuta a zuciyarsa zai yi kwaɗayi, zai sa rai, abinda Allah ya hana su kenan. Amma kuma sai ya ce wa qulna qawlan ma'rufa, ku yi magana, su yi magana, magana da shari'a ta yadda da ita. Kaga babu magana da ta kai alqur'ani. To macen da take a ɗakinta, ko daga ita sai mijinta, ko daga ita sai muharramanta, ko daga ita sai ƴan uwanta mata, babu hujja da ta ce kada ta ɗaga miryarta. Inda aka hana ta, inda ainihin za ta samu kanta a gurin da wasu za su iya fitiluwa da karatunta. To abin mamaki, za ka ga masu ɓaɓasu a kan wannan, duk da babu dalili, kuma su ne za su tsaye da mace tana musu karatu suna jin daɗi. Kaga an sa mace a kan mimbari tana karatu suna lallashe ido. Amma kuma ya ce a ƙuryar daki ta kafara da saboda haka adafin al-mu'minati anan duk da cewa za su shiga ƙarƙashin al-mu'minina dan a ƙara nuna maka cewa mu'minai maza da mu'minai mata duk suna tafiya kafada da kafada a cikin harkar ibada a cikin harkar hukunce-hukunce sai idan an samu wani nassi ƙarara ingantacce wanda yake nuna bambanci to a nan ne za a bambanta fadar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake sallu kama ra'aytumuni usalli ya kunshi maza ya kunshi mata in aka fitar da mace daga gamammiyar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan fitarwa yana buƙatar dalili sai yasa aka rawaito cewa ummu darda wa kanat faqiha kanat tajlisu fi salatiha jalsatir rajuli ummu darda as-sughra ta kasance faqihiya ce masaniyar shari'a ce amma a sallah irin yadda namiji yake zama a sallah haka take zama annabi ya ce an-nisa'u shaqa'iqur rijal mata shaqiqai ne na maza wato shaqiqai ne nasu a harkar addini to wannan shine hikimar Allah madaukakin sarki yayi adafin mu'minati anan bayan ya ambaci al-mu'minina yace yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim hakkan su yana gudu a gaba gare su da kuma a daman bakin su Allah madaukakin sarki a can cikin suratul tahrim wato za ta zo mana anan gaba Allah madaukakin sarki ya ƙara fito da wannan magana yawma la yuzillahu an-nabiyya wallazina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir ranar da Allah ba zai tozarta annabinsa ba ba zai tozarta mu'minai ba nuruhum yas'a baina aydihim hasken su yana gudana gaba gare su wa bi aymanihim da baya gare su yaquluna wa bi aymanihim da daman makin su yaquluna suna cewa rabbana ya ubangiji atmim lana nurana ka cika shi mana hasken waqfir lana ka gafarta mana innaka ala kulli shay'in qadir kai mai iko ne a bisa dukkan komai Abdullahi dan Mas'ud an rawaito da gare shi yana cewa wannan haske kowa yana samun sa ne bi hasabi a'malihi gurgudan irin ayyukan da mutum yayi na lada gurgudan aikace aikacen ka a nan duniya na lada gurgudan irin yadda hasken ka zai yi karfi ranar gobe kiyama Ibn Abbas yake cewa daga cikin mutane a lokacin da ake ketare sirati akwai wanda man nuruhu mithlul jabal hasken sa kai ka ce dutse ne dingirme man dutse ne haka zaka ga hasken wa minhum man nuruhu mithlun nakhla akwai kuma wanda hasken sa kai ka ce itaciyar dabino ne wa minhum man nuruhu mithlur rajulil qa'im wani kuma hasken sa kamar hasken mutumin da yake tsaye wa adnahum nurun man nuruhu fi ibhamihi wanda yafi su karancin haske shine wanda Allah zai sanya hasken sa a babban dan yakan sa kamar tocilan ya takidu marratan wa yatfa'u marratan wani lokaci ya kunnu wani lokaci kuma ya mutu wani lokaci ya kama wani lokaci ya mutu haka har ya kai ainihin har ya kai gaci Bahaq yana fada yana cewa babu wani face an bashi haske a wannan rana ranar gobe kiyama idan aka je lokacin da za a hau gadar sirati to a lokacin hasken mu'minai sai ya buci su kuma mu'minai idan hasken munafikai sai ya buci su kuma mu'minai idan suka ga haka sai su ma su tsorata kada hasken su ya buce kamar yadda hasken munafikai ya buce a wannan lokaci sai su fara addu'a rabbana atmim lana nurana rabbana atmim lana nurana ya ubangiji ka cika shi mana hasken nan ka bar hasken nan har zuwa ƙarshen ainihin tafiya malamai suna cewa ihtimali uku ne abinda zai iya wakana a wannan rana a wannan farfajiya ta hisabi lokacin da za a je a hau siradi ihtimali uku ne ihtimalin farko duk halittu gaba ɗaya Allah ya tara su a fili guda filin nan kuma ya zama mai duhu ne da mu'minai da munafukai gaba ɗaya duk ana cikin duhu can sai Allah madaukakin sarki ya ware mu'minai sai ya ba su haske a bar munafukai cikin duhu
ko kuma ya kasance dukkanin su cikin haske suke, dukkanin su cikin haske suke, sai Allah madaukakin sarki ya bawa ya barwa ainihin mu'minai hasken su ya bice na munafikai, ko kuma ainihin ya kasance an ba su haske gaba daya sai an zo dai dab da hawa siradi inda ake bukatar haske din dan nan ne za a hau gargada, to sai Allah kawai ya bice hasken ainihin munafikai sai a bar hasken mu'minai, su kuma mu'minai Allah ya ba su damar ketare wannan gada da gaggawa suna sauri a lokacin su kuma munafikai an bar su cikin duhu dindim, to a lokacin ne za su dinga kiraye-kiraye cewa a dan dakata su ba su dan su dosani wani abu na haske. Wannan haske wasu malamai da dama daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan cewa haske ne tattare da jikin mu'minai, haske ne tattare da jikinsu, ba haske ne wanda yake rabe da su ba, a jikinsu yake, in sun yi gaba hasken nan zai bi su, in sun yi gaggawa hasken nan yayi gaggawa, in sun tsaya ya tsaya, ba hasken daban ba su daban ta yadda zai iya tafiya ya bar su. Wasu malamai suka ce a hasken anan majazi ne ba haƙiƙi ba, abinda ake nufi shine hasken shari'a, hasken alkur'ani, hasken sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, hasken ayyuka na ƙwarai. Wannan shine zaɓin Ibn Jarir al-Tabari shaykhul mufassirin, yana ga hasken nan ana nufin haske na ayyukan ƙwarai, hasken lada da mu'minai za su samu, duk da cewa wannan ba yana nufin ba su da haske nasu na ƙashin kansu ba, akwai haske da suke tattare da shi, Allah zai iya sanya wa gangar jikinsu haske. To amma a wannan ayar ita kadai Allah yana maganar haske ne na lada na kyawawan ayyuka, haka shaykhul mufassirina ya tafi wajen bawa ayar ma'ana, yace Allah yana nufin duk yayi alkawarin lada ga waɗanda suka ciyar da dukiyarsu don ɗaukaka kalmar Allah, ranar da za ku ga mu'minai maza da mu'minai mata hasken ayyukansu, yas'a thawabu imanihim wa amalihim, ladan ayyukansu yana gudana gaba gare su, aikinsu na imani ko aikinsu na gabbai yana gudana gaba gare su, sannan kuma yana gudana a hannunsu na dama. Yace da ana nufin haske na gangan jiki ba za a ware dama da ambato ba, ita kadai da sai ya kasance har ma hagudin akwai hasken, to saboda ba ana nufin haske na gangan jiki ba, ana nufin ayyuka, to sai aka ware hannun dama dan a ce wabi aymanihim, ana nufin wabi aymanihim kutubu a'malihim, za a ba su littattafan su na ayyukan su na alkhairi a hannun su na dama. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, wanda duk aka bashi ainihin littafin aikinsa, fayil din aikinsa a hannunsa na dama, to wannan da sanni za a yi masa hisabi mai sauki. Amma Ibn Ashur shi a tafsirinsa yana ganin akwai hikima ta keɓance gaba gare su da dama gare su, yace abinda yasa Allah ya ambaci gaba gabansu, ya ambaci daman bakinsu, bai ambaci hagu ba, duk da cewa hagun ma ba a rasa hasken ba, ki amma aka ware ainihin gaba da dama da ambato. Yace hikimar da take karkashin wannan wallahu a'lamu, saboda mai tafiya a gabansa yake bukatar haske ba a bayansa ba, in kana tafiya kana bukatar haske ne a gabanka ba baya ba inda ka wuce, inda za a tattara hasken a rayar maka da shi baya, gaban kuma dindim, kaga ba baya da ma'ana. To saboda haka Allah ya ambaci gaba, aymanuhum kuma da Allah ya faɗa daman makinsu, an faɗi wannan saboda matsayin da dama take da shi, dukkan abubuwa masu tsada, masu mutunci, masu daraja, kana karɓar su ne da hannun dama ba da hagu ba, abubuwanka duk da kake yi idan abin nan matsayi ne kana yin shi da dama ne, abin da kake yi da hagu abu ne wanda yake ba matsayi da matsayi,
zai cewa masu rikitacciyar kwakwalwa yanzu sai kaga abun mai muhimmanci ma da hagun ciki, sai kaga mutum yana cin abinci da hagu, yana sha da hagu, tare da cewa dama din lafiyayya ce, dama din nashi tashi lafiyayya ce, amma saboda koyi da arni wanda yake tafiya a jirkice a birkice a tarwaɗe, sai kaga cewa shi ma wai ya daina sha da hannun dama, sai a kawo masa koka kola sai kaga ya sa hannun hagu, abun ba kyan gani wallahi, musamman ka ganshi da shiga ta musulmi da babbar riga da hula zannabukan, amma kuma an kawo masa lemu sai ya dauka da hannun dama da hannun hagu, babu shakka wannan yayi muni. Inda malamai suke cewa dama abu ne da ake ana amfani da hannu ne da ake amfani da shi domin nuna darajar abu, shi yasa duk mubaya'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da sahabbansa yayin su ne da hannayen sun yi su ne da hannayen su na dama ba da hannun hagu ba, mutumin da kake darajta shi idan ya leko maka abu kana karbar sa ne da hannun dama ba da hannun hagu ba, in ka sa hannun hagu zai dauka cewa ka raina shi baka darajta shi ba, baka darajta abin da ya yi maka na alkhairi ba, ashe kaga hannun dama yana da daraja, shine malamin yace saboda wannan Allah ya kebance dama da ambato da cewa hagun ma tana tarayya da ita anan wajen samun haske. Allah yake bushraqumul yawma jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, al-bushrunku ayyuh, wato ana cewa da su al-bushrunku ayyuh shine shiga al-jannatai waɗanda koramu suke gudana ta karkashin su. Allah madaukakin sarki a wani gurin ya bayyana cewa shine mai musu bishara din, nan ba faɗo ai yake bisharan ba, a wani guri can cikin suratu tauba Allah madaukakin sarki ya ce yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada inna allaha indahu ajrun azim. Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa shi yake musu bishara, yace yana musu ubangijin su yana musu bishara da wata rahama daga wajensa da aljannatai, yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim, yana musu bishara da rahama daga wajensa da ainihin yarda tashi da kuma aljannatai wadanda koramu suke gudana ta karkashin sa, fiha na'imun muqim, akwai ni'imomi na dindindin a cikin wannan aljannatai, khalidina fiha abada, suna zama a cikin su har abada, inna allaha indahu ajrun azim, lalle Allah yana da lada babba a gurin sa. A wani gurin kuma Allah madaukakin sarki ya nuna mala'iku ma suna musu albishir a wannan rana ga aljanna, innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaika alla tahzanu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Allah ce lalle waɗanda suka ce Allah shine ubangijinmu sannan suka kafe akan wannan suka daidaita suka tsaya can ba su karkace ba, ranar mutuwar su mala'iku za su sauka gare su suna cewa da su kada ku ji tsoron abinda za ku ishe nan gaba, wala tahzanu kada ku yi baƙin cikin abinda kuka bari a baya, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun albashirunku, ku yi farin ciki ku yi bishara da ainihin aljannar da ake muku alkawarinta a ranar gobe kiyama. Saboda haka Allah shine mai musu bishara, mala'iku su ma suna taya su albishir da shiga aljannatai waɗanda koramu suke gudana a ƙarƙashin su. Allah ya ce zalika huwa alfawzul azim, wannan shine babban rabo, wannan shine babban rabo. Anan ne wani babu ta zile ana ce da shi alka'abi ya ce to wannan ayar tana nuna fasiki ba mumini bane, wato babu imani tattare da shi, kun san wannan matsala ce da ahlus sunna suka saba mu'tazilawa a cikinta. Mu'tazilawa waɗanda suke amfani da hankalinsu maimakon nassin alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, su a gurinsu suna cewa duk wanda ya aikata fasikanci wato ya aikata kabira to ba a kiran shi mumini, ba a tabbatar masa da sunan imani, wato ya rasa imanin sa dungurungum, in aka je lahira zai shiga wuta kuma ya dawo har abada. A bisa wannan aqida ne suka yi wa Al-Hasan Al-Basri tawaye shugabanninsu na farko Wasil ibn Ata da Amr ibn Ubayd, suka yi wa malaminsu Al-Hasan al-Basri tawayi, yayin da ya fatawar cewa mai saban Allah mu'mini ne asi, mu'minun ne asi, mu'minun bi imanihi wa asin bi isyanihi. Imaninsa aslul iman yana tannanta tare da shi, matuƙar bai zo da wani abin da ya rushe imanin ba. Imani din nan da yake da ya tattari imani da rukunnan musulunci din nan, rukunnan imani din nan guda shida. So dan mutum yayi saban Allah, ba a kore masa imani da Allah, ba a kore masa imani da manzanni, ba a kore masa imani da mala'iku ko ne tsakai, ba a kore masa da mutum zai yi na aikin da'a, imanin sai ya karu. Imani yana hauhawa, yana karuwa gwargwadon yadda mutum yake aikata ayyukan da'a. Haka nan imani yakan ragu gwargwadon yadda mutum yakan aikata aikin saban Allah. Amma imani wanda yake shi ne aslul iman, tushen imanin, jijiyar imanin ba ta rabuwa da zuciyar bawa dan yana saban Allah. A ce gaba daya dan ya saba wa Allah, jijiyar imanin ma gaba daya an tuntuke ta daga zuciyarsa. A'a, sai dai rassanta su zube, ganyanta ya zube, ƴaƴanta su zube. Wannan ya jawo Ubangiji in ya ga dama ya danna shi a cikin wutar jahannama, Allah ya tsare mu daga baya, kuma ya shigo da shi cikin ainihin rahamarsa bayan ya kakkabe masa waɗannan zunubai. Ga su Mu'tazila, wannan bai musu daɗi ba. Kace ya za a yi mutum ya saba wa Allah, ya yi ƙarya ko ya yi zina ko ya sha giya ko ya yi sata, kuma a ci gaba da tabbatar masa da ismul iman, wannan suna na imani. Kace duk wanda ya saba wa Allah da wani abu na saban Allah na kaba'ira, to in ya mutu wuta zai tafi kawai kai tsaye, kuma in ya tafi wuta ɗin nan babu fita har abada. A nan duniya kuma suka ce sai mu aje shi akan ainihin katanga, shi ba mumini ba, shi ba kafiri ba. Bi manzilatin bainal manzilatayn, zama dan zaman katanga, shi ba nan ba, shi ba can ba. Amma idan ya aka je lahira, to za a tura shi bangare guda. To shi ne wani daga cikin malamansu sai ya hujja da wannan ayar, ya ce kaga a nan Allah ya ambaci muminai maza da muminai mata, ya ce su ne ake musu albishir da shiga aljanna. Ina fasiki zai shiga a nan? Domin idan ka shigar da fasiki, kamar ka ce tabbas shi ma ɗan aljanna ne. Ka ɓata lahu bil janna, ka yanke masa hukuncin ɗan aljanna ne. Wanda ayar kuma tana nuna mumini namiji da mumini mace ƙada'an ɗan aljanna ne. Wanda in ka tabbatarwa da fasiki haka, shi ma ka yanke masa da hukuncin shiga aljanna. Saboda haka ba yadda za ka yi illa ka koye masa sunan imani don ya samu shiga wuta. To shi ne malamai suka ce a wannan ba hujja ba ce, za mu tabbatar masa da shiga aljanna, matuƙar dai saban Allah kawai ya yi. Domin idan aka je lahira, in Allah ya kama shi da wannan laifin, aka kai shi wuta, aka babbaka shi gwargwadon laifinsa, aka wanke shi, aka tsabtace shi daga wannan saban Allah ɗin, za a gazo da shi kuma cikin aljanna, kuma zai shiga aljanna ya dawwama har abada. Saboda haka menene yasa ba za mu ce dan aljanna bane? bi'tibaril ma'al, la bi'tibaril hal. A halin da ake ciki ya kasancewa a wuta, amma a nan gaba ƙarshen al'amari zai iya sukewa a cikin aljanna. Saboda haka ana masa hukunci ne da aljanna bi'tibaril ma'al, la bi'tibaril hal, wato da la'akari da inda zai fike a ƙarshen lamarinsa, ba la'akari da halin da yake ciki a lokacin ba. Allah ya ce yawma yaqulul munafiquna wal munafiqati, ranar da munafukai maza da munafukai mata za su ce, munafukai maza da mata. Anan ma Allah ya maimaita ambatan maza, san ya maimaita ambatan mata bayan ya faɗa ambatan maza, duk da cewa idan aka ambaci maza, matan ma sun shiga ciki, amma duk da haka Allah ya maɗaukakin sarki ya ƙara fito da su ƙarara. Ba don komai ba, dan ya nuna cewa a cikin aikin saban Allah da mace da namiji duk ɗaya ne. Yadda namiji in ya saba wa Allah, Allah zai kama shi da wannan laifin, haka ita ma mace ba a bambancewa da inda nasu ya bambance. Aka ce an halatta wa mace ta yi kaza, an haramta wa namiji wannan. Inda aka haramta wa namiji abu, aka halatta wa mace, to anan nasu ne ya bambance su. Amma idan nasu bai bambance su ba, don abin da aka ce haramun ne kata'an, ba a fito an yi togaciyar mata ba, to su ma suna ƙarƙashin wannan hukunci. Yawma yaqulul munafiquna, a wannan rana dai ita ce ranar da munafukai maza da munafukai mata za su ci. Lillazina amanu, ga waɗanda suka yi imani. Unzuruna naqtabis min nuri, ku dan dakata mana mu dosani wani abu na hasken. Yayin da musulmai da mu'minai za su garzaya da haskensu, ko dai hasken da Allah ya ba su tun a karan farko bai ba wa mu'minai ba, bai ba wa munafukai ba, ko kuma hasken da Allah ya bar musu bayan ya bici na munafukai, ko kuma hasken da suka samu gaba daya a lokacin da za su hau sirati, wannan hasken mu'minai za su tafi da haskensu, kuma za su tafi cikin gaggawa gwargwadon aikinka na kwarai da imaninka da tsantar zuciyarka gwargwadon gaggawar da za ka wuce sirati da ita. To a wannan lokaci su kuma munafukai za su yi tiris, babu haske tattare da su, babu haske a gabansu. A wannan lokaci za su tsaya suna cewa mu'minai, unzuruna, ku dan dakata mana, ku dan saurara mana, ku waiwayo mu kaɗan, naqtabis min nurikum, mu ma mu dan dosani wani abu na haskenku. Suna ganin ai kamar a tare ake a duniya, ya kamata su san musu, bai kamata su bar su cikin wannan hali na ƙarƙarƙari ba. Wannan labari ne Allah maɗaukakin sarki yake bayarwa ga abinda zai wakana ranar gobe kiyama, a lokacin da tsoro da firgici da tashin tashina za ta lullube dukkanin halittu na Allah maɗaukakin sarki. A wannan rana babu wanda zai tsira da kansa sai mutumin da ya yi imani da Allah da ranar lahira, ya yi imani da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Babu wanda zai tsira a wannan rana sai mutumin da ya yi aiki da umarnin Allah, ya yi aiki da umarnin manzo sallallahu alaihi wa sallama, ya bar ababen da Allah ya hana, ya bar ababen da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya hana. Akwai hadisi a cikin tafsir ibn Abi Hatim wanda ya ruwaito shi daga Sulaim ibn Amir, yake cewa shi Sulaim yake cewa kharajna ala janazatin fi bab Dimashq, wata rana mun tafi kai wata gawa a can kofar shiga garin Dimashq. Wa ma'ana Abu Umamah al-Bahili, tare da mu akwai sahabin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mai suna Abu Umamah al-Bahili. Falamma salli ala al-janaza, yayin da aka gama salla ga wannan jana'iza, wa aqadhu fi dafniha, masu ita suka shiga binne wannan jana'iza, qala Abu Umamah, sai Abu Umamah ya tashi dan yayi wa'azi a wannan guri, yace ya ayyuhan nas, إنكم أصبحتم وأمسيتم في منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات. تياكو متاني وسني كن وايقني كن يمتو أواني جدا وانا كتي ربا أيكا لا دا أتكي كتي ربا أيكا أينهم لا نسابن ألا أتكي وكما تقتسمون الحسنات والسيئات كتي سامن جن دادي أتكي كتي سامن كما لشن جن دادي أتكي شتتي جدا دوليا wata rana ka ji daɗi, wata rana kuma ka ji babu daɗi. Wasu shi kuna an taz'alu minhu, ya ce to saura ɗan kirista, ku bar wannan gari, ku bar wannan gida da kuke rayuwa a cikinsa, ila manzilin akhar, ku wayi gari ku samu kanku a wani gidan daban. Wa huwa hadha, sai ya nuna wannan kabari, ce ya yi kusa, saura kiris lokaci kaɗan ya rage, waye gari su samu kanku a cikin wannan gida, sai ya nuna wannan kabari, yace baitul wahda wa baitul zulma wa baitul dud wa baitul dhiq, gidan kadaici, gida na duhu, gida na tsutsa, gida na kunci, illa ma wassa Allah, sai wanda Allah ya yalwatawa, duk wanda aka shigar da shi kabari, kabari sai yayi masa matsa, sai yayi masa matsa ba ta kadan ba, ba kadan ba. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa inna lil qabri dhamma law naja minha ahad la naja minha sa'd ibn mu'adh. Kabari yana da wata matsa, da a ce akwai wani wanda zai kubuta daga wannan matsar, da shi ne Sa'd ibn Mu'adh, da shi ne Sa'd ibn Mu'adh wanda annabi yake cewa ihtazza arshur rahman li mauti Sa'd, al'arshin ubangiji sai da ya raurawa ya girgiza saboda mutuwar Sa'd. To da akwai wani wanda kabari ba zai masa wannan matsar ba, to da shi ne wannan bawan Allah, ashe babu kenan. Ya ce gida ne na kunci sai ga wanda Allah ya yalwata masa. Sun matan taƙiluna minhu ila mawtsinin ila mawatsina yawm al-qiyama, sannan daga nan wannan gida kuma ku curu zuwa ga wasu gurare na gobe kiyama. Ya ce fa innakum fi ba'd tilka al-mawatsin, hudin nan a wasu daga cikin waɗannan gurarraki da za ku tashoshi da za ku tsaya a ranar gobe kiyama, za ku samu kanku a wata tasha. Hatta yughsha an-nasu amrun min Allah, inda wani al'amari da ubangiji zai lullaba mutane. Fatabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, wasu fuskoki su yi farare kal saboda imani da nagarta da biyar Allah, wasu fuskokin kuma su yi baƙaƙe kirin saboda kafirci da munafici da fasikanci da bid'a, su yi baƙaƙe a wannan guri. ثم تنتقلون منه الى منزل اخر, daga nan kuma ku ciro zuwa ga wani masauki, masauki na daban. fayukshi an-nasu zulma, anan ma duhu ya lullube mutane, zulmatun shadida, duhu mai tsanani. thumma yuqsamu an-nur, alalu azo ana raba haske, ana raba haske kamar ana raba tutulan ga kowa da kowa domin ya samu mafita ya samu tsira. fayuqal mu'minu nuran, a bawa mumini haske gwargwadon aikinsa, gwargwadon imaninsa. wa yutrakul kafir wal munafiq, a yi watsi da kafiri, a yi watsi da munafiki. fala yubayani shay'an, a hana su komai a wannan guri. wa huwa al mathalu alladhi darabahu Allah ta'ala fi kitabihi, wannan shine misalin da ubangiji ya bayar a cikin littafinsa. yace aw ka zulumatin fi bahrin lujji yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab zulumatun ba'daha fawqa ba'd إذا أخرج يده لم يكد يراها, حتى إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألا يتشوفوكما كمر جفين أتكم ونتفو من زرفن جسكي يغشاه موج واند إجي الروع تكي لتكي أينه اللي بيشي من فوقه موج سما إجي الروع دلا قمر وشما يال اللي بيشي min fawqihi sahab, samansa kuma ga wani girgije. dhulumatun ba'daha fawqa ba'd, duhu wani bangare akan wani bangaren. idza akhraja yadahu, idan ya fito da hannunsa a cikin wannan duhu, lam yakdiraha, ba zai iya ga wannan hannun tafin hannunsa ba. Allah ce wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran, wanda duk Allah bai sanya masa wani haske na shari'a na imani a nan duniya ba, fama lahu min nur, ba ya da wani haske da zai tashi ya samu kansa a cikin ranar gobe kiyama. fala yastabi'ul kafiru wal munafiqu bi nuril mu'min, kafiri ko munafiki ba zai samu haskakuwa da hasken mumini ba. kama la yastabi'u al a'ma bi basaril basir, kamar yanda makaho ba zai amfanu da ganin mai gani ba, koda suna tare, haka nan kafiri ko munafiki koda yana tare da mumini ba zai amfana da haskensa ba. a wannan lokaci munafukai maza da munafukai mata za su rika kururuwa ga waɗanda suka yi imani, suna kiransu suna unguruna na fita bismin nurikum, ku ɗan dakata mana mu ɗan ɗosani wani abu na haskenku. filar ji'o, sai a ce ku koma baya. filar ji'o wara'akum, ku koma can bayanku. faltamisu nura, ku nemi wani hasken a can. wa hiya khud'atullahi allati tukhda'u biha ويخدع بها المنافق, wannan shine rama dungu da Allah yake wa munafikai, inda Allah ya ce yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, suna yi wa Allah dungu a nan duniya, to Allah zai mayar musu da wannan sakamakon dungun nasu, to a ran nan za su ga sakamakon. Saboda haka fayarji'una ilal makanin ladhi qusima fihi an-nur, su koma zuwa can gurin da aka ainihin raba hasken, aka ba kowa nashi, an ce su koma can su samu nasu hasken, su koma fala yajiduna shay'an, su je su samu babu komai. Fayansarifuna ilayhim, su dawo gurin mu'minai da gaggawa, sai su samu kuma faddariba bainahum bisuf, an yi wata katanga dan da nan, sai su ga wata katanga ta miƙe tsaye wacce ta raba tsakankaninsu. Kofa, katangar nan da kofa, mu'minai suna ta wucewa bayan katangar, ko cikin katangar rahama ce ta Ubangiji, bayan ta kuma azaba ce ta Ubangiji. Allah madaukakin sarki yake ga mana suna kiran mu'minai, yunadunahum, suna kiran mu'minai, alam nakum ma'akum, ashe ba mu kasance tare da ku ba a duniya, ba tare muke sallah ba, ba masallaci ɗaya muke ibada ba, komai namu ba ɗaya bane, ba mun yi kira zuwa ga haɗin kai ba, sallan mu ɗaya, ibadan mu ɗaya, alƙiblan mu ɗaya, mun yadda da annabi ɗaya, mun yadda da manzo ɗaya, mun yadda kaza, mun yadda kaza. A zahiri ba haka yake suke nunawa ba, eh, a zahiri abinda ake faɗa ke. To akan menene imanin mu ɗaya, komai namu ɗaya, komai namu ɗaya, alam nakum ma'akum, ba tare muke tare da ku ba, mun yi haɗin kai da ku, in za a fita yaƙi duk tare muke fita. Munafikai suna fita yaƙi tare da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, aje da su duk da za su yi ta maƙarƙashiya, kamar yadda Allah ya ce law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awda'u khilalakum yabghunakum alfitna wa fikum sama'una lahum, ko da sun fita babu abinda za su ƙara mu'minai a wannan fitar tasu illa tasgaru da matsaloli, matsaloli za su ta jawo musu, za su yi ta shiga suna kwasar maganganu, suna kaiwa abokan fada, abokan gaba, suna goya musu baya, suna karɓo wasu ayyukansu, suna zartarwa a tsakankanin ku, kana ka fitar tasu ma ba ta da wani amfani, ko da sun fita ba ma amfana ku za su yi ba. To amma gashi a ranar gobe kiyama za su yi hujja cewa ai duk da su aka yi wannan tashi fadin, duk gwagwarmaya da mu aka yi, duk fadi tashi da mu aka yi, an nemi a kawo taimako mu ba mun bayar. Shi ba su bayar don Allah ba, sun bayar ne don su yi wa mu'minai tsegun, allazina yajiduna almutawwi'ina fi sadaqati wallazina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhira Allahu minhum, ce su su kawo, su Allah ba su kuɗi sai su kawo da yawa, in wani mu'mini ba ya da kuɗin da yawa ya kawo kaɗan sai su dinga zindansa, ana nuna shi ana yi da shi, ana cewa ka duba ɗan abin da ya kawo, matalauci ne fi ba ya da abin da zai bayar kaza kaza. To suna yin wannan ne don su ainihin soki mu'minai waɗanda su ba su da abin da za su bayar illa iya abin da Allah ya ba su ɗan kaɗan, shine a wannan lokaci mu'minai sai su ansa musu. Mu'minai tuni sun wuce da haskensu, waɗannan suna bin su a guje, yunaduna, suna kiran su, alam nakum ma'akum, alam nakum ma'akum, ba tare muke ba, ba tare muke ba. Allah ya isar da wannan sauki nasu zuwa ga mu'minai, mu'minai su ce da su bala, eh tare muke, ai tare miki, kaga anan zuciyarsu za ta dal kwanta, suna tantu za a ce to shikenan ga wani abu na haske, ai tare miki, sai kuma su ji wata kusar, walakinnakum, wannan harful sidrak, bala ai tare miki, tare miki komai yadda kuka faɗa din, sai sun ji kamar za su dan samu lumfasawa, sai su ji wata walakinnakum, duk da su rushe komai kuma, walakin na kumfatantum anfusakum, sai su kawo musu usulun nifaq guda hudu, tushen munafici, rukunnan munafici guda hudu wanda suka tattara tare da su, fatantum anfusakum, kun fitini kawukan, alfitna a Qur'ani tana zuwa bi ma'anar zalal wal kufur, bata da kafirci da saban Allah, kun batar da kawukan ku ta hanyar munafici, ta hanyar saban Allah, kamar da Allah ta waqatiluhum hatta la takuna fitna ay la yakunu shirkun fil ard, kada a samu wata shirka ku yaƙe su har ku ga kun kafa musulunci, kada ku bari wata shirka ta ci gaba da gudana a doran ƙasa, to ku kun fitina kawo kanku da shirka, fatantum anfusakum, ayen ne za su fahimci
abin nan da suke kai a duniya ana musu gargadi su daina kansu suke yi wa fa a can duniya suna zaton kamar su masu wayo ne muminai gidadawa ne ba su da wayo suna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara su dan ya kwace dukiyarsu dan ya yi amfani da su ya samu mulki ya samu sarauta ya samu matsayi su kuma masu wayo ne ba za su taba yadda a yi amfani da su ba muminai kuma suna ganin waɗannan cutar kansu suke ba masu wayo ba ne wawaye ne ba su san abin da suke yi ba ma'aukata ne ba su da hankali to a ran nan za su fahimci cewa sun fitini kawunansu ne a shi walakinnakum fatantum anfusakum kun fitini kawukanku ta hanyar saban Allah da munafici da nukiya wannan tushe ne ɗaya daga cikin tushe na munafici sannan watarabbastu sannan kuma kun yi mummunan jiran tsammani ga muminai wani abu ya faru gare su mara daɗi kullum tunaninku me zai faru ga muminai wanda yake mara daɗi ku yi dariya kullum a cikin zaman daku kuke kamar yadda Allah ya ce allazina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun min Allah qalu alam nakum ma'akum wa in kana likafirina nasibun قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينهم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الذين يتربصون بكم وأن كل سكي مكم مولا جلا داو أما نقول نفي سكي يفعلوا قريب إذن أكسامون فتهي وكي نسرى أكن كافرين أكسامون قنيمة suka ga dukiya suka ga gwalagwalai suka ga an kamo fursunonin yaƙi za a raba sai su zo a guje alam na kun ma'akum ba tare aka yi yaƙin ba a bamu namu kasan a bamu tamu ganiman ranar da kuma ya kasance kafirai su suka samu wani rabo na nasara a kanku ce alam na stahuza alaikum wa namna'akum minal mu'minin sai su kuma koma wajen kafiran ba mu samu galaba a kanku ba amma muka sauta muku ba mu yi muku komai ba a yaƙin da aka yi guri kaza wani ba mun yi gaba da gaba da kai ba amma na kauce na kyale ka ina iya sare ka amma saboda ina son ka ina tausaya maka kawai na kauce maka alam nasta'udhu alaikum wa namna'akum minal mu'minin muka dinga kare ku kada mu'minai su kashe ku da mun gan ku sai mu yi kanku muna suna da san zamu kashe ku sai mu bar ku ja da baya su kuma su ce ai ga ƴan uwanmu can sun tafi muna ta ba ku kariya dan menene tunda yanzu kun dan samu nasara akan muminan da ba za ku san mana wani abu ba kaga bala'i to shi munafiki haka yake a shigo cikin muminai ya fi kowa zaƙin baki wala ta'rifannahum min ahlil qaul sun fi kowa zaƙin baki da kadaddare magana ba aya ba hadisi ayi magana ce sayyidina rasulullahi ba aya ba hadisi kai ka ce ya fi kowa san manzon Allah amma da an waye gari can sai ka ji shi a rediyo a can ƙasar arna kuma arna sun kira shi an zauna an zagaye tebur yaya za a fito wa da ƴan kishin addinin nan arne to sai ka yi masa aiki ba zai kyale ka ba wallahi zai sako ka gaba irin masu cewa wai mu karba mu cinye mu ki ba zai yiwu ba wallahi zaman lafiyarka ka karba amma ka ci dala ba amiriki kuma ba kwana lafiya ba zai yiwu ba sai ka masa aiki zai kundula na kurnishorin da ba yadda za ka yi sai ka fito ka yi aiki don akwai waɗanda suna ce ai mu karbi dalolin mana ba sai mu yi aikin Allah da su ba sai ran da wato ka nade tsundum a cikin dala cin ka da shan ka ya canza rayuwarka ta canza ba ka cikin matsala duk wannan matsalar da muke fama da ita kai ba ka ciki sai kawai ya zo ya fara gindaya maka sharuɗansa ko ka bi ko ya yanke dalolinsa to a nan ne bala'i ne ka saba ka ci daɗi ka sha kai wani fan ma wawa keken gida dukka sai gidajen mutane ka rushe ka kori talakawan da suke jikinka gaba ɗaya ka haɗe gida ka saka wasu manyan injina masu yin sha'ani kullum suna bala'in cin kuɗi. Yaranka sun saba da kwanan AC, yaranka ba sa bacci ba AC, matarka ba za ta yi bacci ba, kaje ka aure wata mata da sai a AC take bacci. To kawai rana tsaka sai Bature zo ce maka, arne malam sai zo ce maka, to fa ga wasu ayyuka fa, ko kai ko yanke dalolinsa. Yana yanke dalolin nan gidan da ya rubuje kenan fa, ba za ka iya rike inji ba, ƴaƴanka za su gudu, matarka za ta gudu, dan daman matar AC ce ka aura. Babu inji, babu AC, babu lantarki a Najeriya. Saboda haka zaman lafiya shine kaka karba. Su je can su kai inda za su kai, amma kai ba ruwanka. Shi wata rabbastu kun tsaya kuna jiran daku, mummunan abu ya samu ya faru ga mu'minai, hali ne na munafikai. Wa min al-a'rab man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir alayhim da'iratu as-saw'i wallahu sami'un 'alim. Allah ya ce daga cikin munafikai ko kauyawa wanda musulunci bai ratsa zuciyarsu ba, man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman, abinda yake kawowa ya bayar na zakka ko sadaka ko taimako, da ya koma gida kuma sai ya yi ta mita, yana ga kamar haraji ne aka dora masa. Kai, wannan tafiya, wannan tafiya, komai a ce ka kawo taimako, ka kawo taimako, ya dinga mita kenan, dan ba dan Allah ya bayar ba. Yana daukan abin da ya bayar magaraman kamar wato haraji ne. Wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir, kullun jira yake, yana jiran wani mummunan abu ya faru akan. Tunaninsa kawai Allah ya kawo ranar da tafiyar za ta rushe shi ya huta da ungo-ungo ko ba ni ba ni. Allah ya ce alaihim da'iratu sau, mummunan abun akan su zai kare. Wallahu sami'un alim, Allah yana jin abin da suke faɗa kuma yana sanar da halayen da suke ciki. Mu'minai suka gaya musu, to wannan halinku ne, wartabtum, sannan kuma kuna shakka. Kunyi shakka, kunyi shakkar musulunci, an zo da musulunci kuna shakka, anya musuluncin nan gaske ne? Wani ma sai ka samu yana raba kafa, sai ka same shi a cikin musulmi ana sallah a masallaci da shi, kuma sai ka same shi tare da kiristoci a cuci, wai yana raba kafa, in can ne daidai to ya danyi, in nan ne daidai ya danyi, in an je lahira ko ina zai yi kilemin, da yi kilema a musulunci yi kilema, inda dai ya samu to nan ne daidai. Shi ke da inda duk ta faɗi shani, kaga wannan shakka ce. In ji wani an ce shi zo kai sunna, ya ce haba duk abin ai lalube ne a duhu, wa yake da tabbas wai lalube a duhu, da mai sunna, da mai bid'a, da mai tauhidi, da mai shirka, da mai biyayya ga manzo Allah, ga mai saba masa, da mai kaza, da duk kowa lalube yake a duhu, ba a san wanda zai lalubo ba. Haga wannan shakka ce cikin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, taraktukum ala mahajjatin bayda layliha ka nihariha la yazigu anha illa hadi, na barku akan hanyar da take fara kan a karara take, a fili take, a zahiri take, babu wani abin da ya lullube ta, babu kura da ta rufe ta, layliha ka nihariha, daranta kamar rana yake. Wato sifar ta ba kamar sifar Najeriya ba ce, da rana ka ga haske, da daddare kuma ka ga duhu. Wani da ya shigo yana ta jin labarin Najeriya, ya ga 'yan Najeriya da suke kashe kuɗi, in an je ƙasar Saudiya mala ai ta fitar da dala, a shiga kantin gwalagwalai mata su yi ta kwasa, ka ga mutum ya shiga da matarsa da 'yarsa sun sayi gwalagwalai na dala 10,000. Balarabe yana bari, yana bari jikinsa yana rawa, ce masa ai wannan Najeri ne, Najeri, Najeri, dan Najeriya ne. Yana mamaki, an je an kama hotel a dare ɗaya za a kwana a biya riyal 25,000 a dare ɗaya, ba mamaki saboda kuɗin sata ne, ya biya 25,000 na riyal, kaga ya dosa wa miliyan ɗaya fa, wai kawai ya kwana ya tashi da safe ya fita ya shiga kantin gwalagwalai. Akwai wani da wani baki baka fata dan Najeriya ya shiga kantin
sai mai kanta ya kula shi, ya ga wani mutum haka dosar ruru haka da shi ba bakin gani, kuma gwalagwale ake sayarwa. Don haka mutane suna zuwa suna tambaya wannan ya zo ya sayar, wallahi sai ya fita sha'anin bakar nan, bai san daga inda yake ba, yana ya taho daga garin barayi. Mutumin nan ya ga wulakancin da ya masa sai ya fita sai ya koma makocinsa, yana koma makocin nan nasa sai da ya ci cinikin dala 20,000 a jidda aka yi wannan. Dala 20,000 yana zuwa da ya fito da rasit din sai ya zo sai ya aje ma wannan wanda ya masa wulakanci, sai ya aje masa akantinsa. Mutumin nan kuka ya dinga yi, kuka ya ne yana riƙe rigarsa kuka. To suna ganin haka sai suke, in suka zo Najeriya za su ganta kamar Dubai. Saboda haka wani dan uwa irin wanda aka haifa a can ya girma a can ya tashi a can, yana ganin facaka da ake yi ce zai zo ganin gida. Yana zuwa aka dire shi a airport, ana dire shi a airport na airport din Aminu Kano ko International Airport. Ya hauta shi ya ce a kai shi cikin Kano, ba cikin Kano yake. Aka taho da shi ya ce kai a baka nan da nisa take, kai ka shi ya ce haba. Shi ya ga dudun banda da dare zo, dudun ba haske, yana ya dauka a wani daji yake, yana jira a kashi Kano ya ga Dubai. Sai ya ga malam gari kamar an yi gobara. Kuna shakkar addinin musulunci, ba ku ɗauke shi addini ne wanda yake na gaskiya ba, kuna tantama tare da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar ku akan hanyar da take faraqal lailaha ka nahariha, daranta kamar rana yake, la yazigu anha illa haliku, da daren da ranar ba bambanci, haske ne, babu mai karkacewa ya bar wannan hanya ta musulunci sai halakakke. Wani ya ce ya kasa gane gaskiya, shi fa ya je nan abu goshi, ya je nan abu goshi, kai ina bai nemi gaskiyar ba, amma in ya neme ta zai santa. Gaskiya a fili take, a karanta maka Alkur'ani, a karanta maka sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuna shakkar addinin musulunci, kuna shakkar annabcin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuna shakkar gaskiyarsa, kuna shakkar aljanna din nan da wuta din nan ma da gaskiya, kuna shakkar fifikon musulmi akan kafiri. Har ma wani ya ga cewa babu wani fifiko akan musulmi da kafiri. La za a yi la yastawi ashabun nari wa ashabul janna, ce ashabul jannati humul faizun, ce babu bambanci, ai duk ɗaya ne, kai mutum ne, shi mutum ne, kun yi tarayya a mutuntaka, na'am shi mutum ne, kai mutum ne. Amma Allah yana fifita wanda ya so da hasken imani da hasken shari'a, ya bashi hankali ya riƙe gaskiya, ya yi kira zuwa gare ta, wani kuma ya yaƙe ta, ya bujire mata, ya taki ta, ya juya baya, kirawo shi ya ƙyansawa. Akwai wannan yanzu mun kai wani lokaci da ake so ma a ce duka addinan ma wanda ka kama kawai ai Allah aka nufa, duk da cewa waɗanda suka zurfafa cikin harkar sufanci a baya sun faɗi wannan, irin su Hallaju, irin su ainihin Ibn Arabi da sauransu da sauransu, irin duk sun faɗi wannan maganganu da suke nuna cewa addinan duk ɗaya ne, kowa Allah ya nufa. Nace ibaratuna shatta wa ma'anaka wahidun wa kullun ila zaka alkamali yushiru, wai ibaratuna shatta, maganganunmu ne dai suka sha bamban, wannan yace Allah, wancan yace Yesu, wancan kuma yace Lata, wancan yace Uzza, nan maganganunmu suka sha, amma ma'anar ɗaya ce, duk Allah muke nufi. Wa kullun ila zaka alkamali yushiru, kowa yana nuni ne zuwa ga kamala ta Ubangiji. Saboda Ibn Arabi shi ya fara kira zuwa ga wahdatul adiyan, cewa addinai ɗaya ne, babu bambanci. A kwanan nan a ƙasa mai tsarki, ƙasa irin ta Saudiya, ƙasar da take mahbatul wahyi wa manba'ur risala, inda wa'ayi a nan ya sauka, a nan ne kuma saƙon Ubangiji ya fara yadda na wannan addini na musulunci. amma saboda duniyar ba mu san inda ta sa gaba ba, aka samu wani malamin jami'a, malami ne na jami'a irin yan ba ruwan Allah din nan, ya zo rubutu a jaridatul Riyad, babbar jarida ce da take fitowa a Saudiya, a ciki yana bayanin cewa waɗanda ba su yi imani da saƙon da Allah ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ba, ba za a ce musu kafirai ba. Wato wanda bai yarda da musulunci ba, bai yarda da annabcin manzon sallallahu alaihi wasallam, ba za a ce masa kafiri ba. Wai kafirai, yace ai waɗanda ake nufi kafirai sune waɗanda suka yaƙe mu, suka hana mu yin musulunci. Amma wanda muke zaune da su lafiya duk ɗaya muke rubu da su. A nan dai aka samu malamai na Allah irin su Sheikh Abdulrahman al-Barrak, ya fito nan da nan ya fitar da fatawa ya ce wannan mutum ya kafirta, a tafi da shi kotu gaban alkali a nemi ya tuba, in bai tuba ba a da kuyayensa. Abdulrahman al-Barrak malami ne da tijo, malamin aqida ne sananne, ce wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke warware musulunci. Ka ce da kafirci da musulunci abu ɗaya ne, duk wanda ya faɗa ka ya fita daga musulunci, kuma babu bambanci tsakanin wanda ya imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda ya kafirce masa, ya ƙaryata shi, ya tuhume shi da cewa maƙaryaci ne, ƙarya yake wa Allah. A ce babu bambanci tsakanin wanda duk ya faɗa haka ya bar musulunci. Yayi wannan fatawa, nan da nan malamai suka goya masa baya, irin su Sheikh Abdulaziz Rajihi, maganar da ya faɗa daidai ce, mu ma a kanta muke. Suka yi wannan fatawa, sauran ‘yan uwansa ‘yan ba ruwan Allah suka yi wuta a jaridu, suka shiga zagin malamai. Malamai ‘yan ta’addani, ‘yan kawo ta’addanci ne, suna so su kawo mana ta’addanci a ƙasa, suna kaza suna kaza, har ma wani kurari yake yi. Shi wannan malamin ana ce da shi Dr. Yusuf Abdulhai, sunan shi kenan, har kurari yake yana cewa in banda na san in na kai kotu ba za a min adalci ba, da sai na kai malamin nan na gurfanar da shi a gaban kuliya. Ka duba wai har yana da bakin magana, wai shi aka cuta da aka ce masa yayi ridda, shi maganar da ya faɗa bai san cewa ya rushe saƙon Annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya ba, har yana da bakin magana. Kaga wannan duk shakka ce cikin musulunci. Ya tabbata a cikin Sahih Ibn Hibban, hadisin Anas dan Malik, hadisin Abu Huraira afwan, hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yasma'u bi yahudiyyan wala nasraniyyan thumma la yu'minu bi illa dakhala an-nar. Babu wani ba yahudi ko wani ba nasari da zai ji labarin bayyana ta Annabi yace sannan bai yi imani da shi ba, face ya shiga wuta. Haka ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa, duk ba nasari ko bai yahudi da ya ji labarin bayyanar Annabi sallallahu alaihi wasallam bai shiga addininsa ba, to in ya mutu wuta zai tafi. Wani kuma ya zo ya ce duk ɗaya muke, duk muminai ne mu, sai wanda ya yaƙe mu shi ne ba mumini ba. Kaga wannan wartabtum ɗin kenan, kuna shakkar addinin da Allah ya zo muku da shi. Innama yasta'zinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raybin yataraddadun. Daman waɗanda za su zo suna neman izinin ka ba su dama kar su fita yaƙi, kar su fita jihadi, kar su fita gurbaya, waɗannan su ne waɗanda ba sa imani da Allah da ranar lahira. Wartabat qulubuhum, zukatansu cikin shakku suke. Fahum fi raybin yataraddadun, cikin shakkunsu suke kai kawo. In ka gansu a masallaci a shakku suke, in ka gansu a makarantarka a shakku suke, in ka gansu a fagen yaƙi a shakku suke, duk inda ka gansu cikin shakkun nan. Fahum fi raybin yataraddadun, kai kawansu gaba ɗaya a cikin shakku suke. Shi ne ce wartabtum wa gharratkumul amani, sannan kuma gurace-gurace sun ruɗe ku, kuna gurin ku ne masu gyara. Wa idza qila lahum la tusidu fil ard qalu innama nahnu muslihun, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum as-sufaha walakin la ya'lamun. Har kullum suna riya wa kansu cewa su ai daidai suke yi. An ce da su kada ku yi barna a cikin ƙasa, abinnan da kuke yi ta'addanci ne, abinda kuke barna ne, kawo tarzoma ne cikin al'umma, ku kawo ku zo tsakiyar al'umma musulmi kuna faɗa irin waɗannan ra'ayyukan ya bukatar zuma cikin al'umma ce inna ba nahnu muslimun mu fa masu kawo gyara ne ba wai su gyararru bane akan kin kansu a'a har ma suna so za su gyara wani Allah ya ce ala innahum muslimun ku saurara waɗannan sune mabarnata mabarnata lokacin da zai ce shi mai gyara ne abinda yake nufi muminai da suke kira zuwa aka sun kiransa masu menene masu barna ne kamar yadda mutanen fir'auna suke gaya fir'auna atazaru musa wa qawmahu liyusjudu fil ard wa yadhraka wa alihatak yanzu zaka bar annabi musa yayi barna a cikin ka duba wai fir'auna shine mai gyara yana yayyanka yara wai annabi musa shine mabarnaci wai har shawara ake bashi ana ganin yayi sassauci a matsayinsa na babba mai kawo gyara ce atazaru musa wa qaumahu liyusjudu fil ard yanzu zaka bar annabi musa da mutanen nan nasa yan tsirare su dinga barna a bayan kasa wato shine mai gyara qalu inna ma nahnu muslimun ai mu masu gyara ne ce ku zo ku yi tarayya da muminai cikin imaninsu nan ma su ce a'a ai waɗannan wawaye ne ba su da hankali wawaye ne in ba wawaye ba ya za a yi wani mutum ɗaya da irin halitta taku mutum kamar ku ya zo kawai ya riya cewa an masa saƙo an aiko masa da Jibril ya zo muku da Alƙur'ani kawai ya zo yana jan ku ana zo ana halaka ku ai da kun sani ba za ka ku bi shi لو كانوا ما 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 ماتوا وما قتلوا لا فرقوا آية لك سوء انتنا لو كانوا في ما ماتوا وما قتلوا فرقوا آية to ai dukun yawa ma na rasa tawa ta zan karba la takunu kal ladina kafaru wa qalu li ikwanihim idha darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu law kanu indana ma matu wa ma qutilu da a ce suna tare da mu sun yi wayo irin namu sun noke ma matu wa ma qutilu ba za su mutu ba za a kashe su ba za a kashe su ba amma sai suka je suka daka ta tashi wannan duk irin gurace-guracen da suke ainihin karantawa kansu kenan wa gharratuhumul amani gurace-gurace sun riga sun ruɗe su Allah madaukakin sarki a wata ayar yana mayar musu da martani laysa bi amaniyikum wala amani ahli alkitab man ya'mal su'an yujza bihi thumma wala yajidu min dunihi wala yajidu min dunillahi waliyan wala nasira wanda duk Allah ce laysa bi amaniyikum abun ba gurace-gurecen ku bane ba wai guri bane abun wala amani ahli alkitab ba kuma guri bane na ahli alkitab ba abinda zaka fada a baki ba shi zaka samu ba gurin da zaka yi ba shine zai tabbata ba da awar da zaka yi ba ita ce gaskiya haka nan ahli alkitab su ma abinda zasu yi ba wai shi yake nufin suna kan gaskiya ba man ya'mal su'an yujza bihi wanda duk yayi aiki mumuna to za a sakan ka masa gurgurdan wannan aikin wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira ba za su samu masu taimaka musu ba Allah ba ba za su samu mujibin al'amarin su ba Allah ba Allah ce wa gharrakum billahi al-gharur mai yawan ruda ya rude ku wanda shine shaytan wanda yake rudar dan adam kamar yadda Allah ce ya'iduhum wa yumannihim wama ya'idu ash-shaytanu illa ghurura wama ya'iduhum illa ghurura yana ainihin wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura ya'iduhum wa yumannihim wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura yana musu alkawari sannan yana sa musu guri a zuciya ba komai shaytan yake musu alkawari da shi ba sai rudu kawai rudar su yake yi ya ce da su idan suka ciyar da dukiyarsu za su talauci ce da su in suka daka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka fita yaki tare da shi za a kakkashe su ƴaƴansu su zama marayu matansu su zama marayu su zama zawarawa dukiyarsu ta tafi a banza abinda suka tara ba su more su ba kullum abinda yake karanta musu kenan. Allah madaukakin sarki yana gargadin mu'minai cewa kada su yadda shaydan ya rude su, ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi algharur inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Allah madaukakin sarki yace ya ku mutane, lalle alkawarin Allah gaskiya ne, kada ku yarda wannan duniya, rayuwar duniya ta rude ku, kalkalinta ya rude ku. Kada ku yarda kuma mai rudu dangane da Ubangiji, mai yawan ruda shine shaytan ya rude ku. Inna shaytana lakum aduwwun, shaytan fa maqiyinku ne, fattakhizuhu aduwwa, kuma ku rike shi a matsayin maqiyi, kada ku yarda da shi, maqiyi ne. Inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, yana kiran rundunarsa ne, kullum yana kiran rundunarsa ne don su zama tare da shi a cikin wutar jahannama. Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu. Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa fal yau fal yau la yu'khadhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru, a yau fa ba za a karɓi wata fansa daga wajenku ba, ba za a karɓi wata fansa daga waɗanda suka kafirta ba, babu wani wanda za a bada belinsa, babu wanda zai fanshi waɗanda suke munafukai ko waɗanda suka mutu suna kafirai, babu wanda zai fanshe su a gaban Ubangiji. Haka nan ma'awakumun nar, makomarku, matattararku ita ce wutar jahannama, hiya maulakum, ita ce gatanku. Kaga anan akwai tahakkumi, akwai tahakkumi, akwai tsokana, akwai ƙara baƙin ciki, wato akwai ƙarawa mutum baƙin ciki a ce da shi wuta ce gatansa. Ina wani gata a cikin wuta? Dan dai kawai ransa ya ɓaci, ya ƙara jin ba daɗi. Hiya maulakum, ita ce za ta jibinci al'amarinku, ita za ta cafe ku, ta kula da ku. Wa bi'sal masir, wannan makoma ta yi muni, wannan makoma ta yi muni kwarai da gaske. Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu, Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. A da farko akwai fadakarwa game da wani shafi da ya fito a cikin jarida ta Daily Trust ta ranar Juma'a 7 ga watan March a wannan shekara, shafinta na 44. Shafin an buga tallace nake tsammani ta irin digital Holy Quran din nan, wanda za ka iya shigar da Qur'ani a cikin kan wayarka. To sai kasance shafin gaba daya ya fito da bismillah da wani bangare na Al-Qur'ani, wanda shine ya zama kamar background na shafin. Sannan kuma bayan wannan da hoton kan waya din nan kuma yana dauke da sunan Allah, abin nan suratul Fatiha daga farkon ta har ƙarshe, wanda karatun abin nan rubutun ya fito ƙarara, zaka iya karanta Fatiha idan ka rike abin nan din. Mun sani kuma ita wannan jarida ba wai jarida ce ta da aka ware ta kawai dan harkar addinin musulunci ba, yau da jarida ce da take buga harkar musulunci, galibi jarida da take harkar musulunci Islamic magazine, haka Islamic newspaper, zaka samu ana tsarkake ta. Da wuya ka samu jarida da aka ware ta dan buga harkar sha'anin musulunci kawai, wani ya saye ta kuma ya jefar a bola, ba zaka samu wannan ba, dan mai sha'anin musulunci ne zai saya, kawai haka zai alkinta ta. Amma jaridar da an yi ta ne don buga dukkan wasu abubuwa da suka shafi siyasa, suka shafi tattalin arziki, suka shafi rayuwar musulmi da ta arna ta ƙasar waje, ta cikin gida, duk gaba ɗaya komai ma zai iya fitowa. Wani shafin a buga musulunci, wani shafin a buga kiristanci, musulmi ya saye ta, wanda ba musulmi ba ya saya, mutumin kirki ya saya, mutumin banza ya saya, za su ganta gurin masu ƙosai, masu nama, masu balambu, duk za ka same ta a gurinsu ana naɗe abubuwa a ciki. Kaga jaridar da take haka bai dace a ce an buga irin wannan ba a cikinta, domin a nan akwai gicce Al-Qur'ani inda za a tozarta shi. Jaririn nan za ta shiga hannun wani arne wanda dama yana kofile, nema yake samu abinda zai ci zarafin musulunci. Sai ya sayi jarida naira 100 akan hanya, ya ga alkur'ani nan ya fito tar, zaka iya karantawa, kaga ya samu abinda zai iya kunshe ma ba haya a ciki, ya jefar a bayan gidansa. Zaka je ka kama wani ne ka ce ya lalata, waye ya buga? Suka buga. Kaga irin wannan ya kamata su kansu masu jarida, tunda ɗan uwanmu ne musulmi na nan arewa, ya kamata in za su buga irin wannan koda tallace aka ba su, su yi tunani. Bai kamata su fito da alkur'ani haka ba, su sashi background na jarida, sannan kuma a zo a sa kan waya da yake dauke da sunan da suratul fatiha. Mu ya zama da muna kishin addini, ba wai kawai batun neman kuɗi ba ne su zama shi ne a gabanmu. Amma akwai kishin addininka. Kada kai abinda za ka jefa kanka cikin. Yanzu musulmin da ya yi wannan ya kuma ya san cewa za a shigar da wannan shafin cikin tararrabi, za a iya wulakanta shi a sa cikin najasa, ya san da haka kuma ya yi da gangan, kaga wannan yana iya barin musulunci. Domin tolarta ayoyin Allah ne da jefa su cikin najasa, ko sanya a jefa su cikin najasa da gangan. To ba ma fatan a ce da gangan aka yi ta yi da jahilci, wani yana ganin kamar ba komai, tunda ai hoto ne. To wannan da komai, saboda haka ƴan uwa waɗanda suka sayi jaridar sai su yaki shafin, su kone shi ko su binne shi. Sannan kuma inda duk suka ga wannan jarida ɗin, su ɗauka su duba, idan akwai wannan shafin su cire, su ma ko masu jaridar, idan akwai sauran kofin da ya rage, to su tabbata sun cire wannan shafin, ko da za su aje shi ne a archive, tabbata sun cire wannan shafin. Sannan kuma nan gaba kada a samu haka ta maimaitu, idan kuma an ga wani zai yi a yi ƙoƙarin a tsawatar masa, Allah ya kiyashe mu. Wannan kuma yana cewa idan ya karɓi kuɗin yana da shaguna ne da gidaje, to idan ya karɓi kuɗin wannan zai fitar musu da zakka ko yaya? A ƙwarai da gaske, duk kuɗin da zaka tara ta hanyar gidajen haya ko shagunan haya zaka fitar musu da zakka, amma da sharaɗi, su kai nisabi, sannan kuma su shekara a hannunka, ba wai daga karɓa ba shikenan zaka fitar da zakkar. In ka karɓa sun zama mallakarka, to shikenan kuma zaka shiga lissafi daga ranar da ka karɓa. Idan shekara ta zagayo musu suna nan a matsayinsu na kuɗinka, kuma sun kai nisabi, to zaka fitar musu da zakka. Gidajen da suke haya, kake bayarwa haya, da kuma shagunan da kake bayarwa haya, wannan ba a fitar musu da zakka, ba a lissafawa da su yayin fitar da zakka. Da yawa mutane suna wannan tambaya, wani yana da gidajen haya sai ya tunanin in ya tashi lissafa kuɗin zakar har ko kimar gidan sai an yi, a'a wannan ba za ka kimanta gidan ba, kamar motocin da ake maka haya ko babura da ake maka haya. Yayin da ka zo fitar da zakar dukiyar da suka tara, ba za ka sanyo su cikin lissafi ba, za ka fitarwa dukiyar da suka tara ne, suka ajiye zakka kadai. Wani kuma yana cewa da shi yana bin ɗariƙar ƙadiriyya, Allah ya shirya da shi ya gane sunna, ya yi kato ɓara a baya da yawa, to shi ne yake cewa to yanzu tunda ya gane sunna gaskiya, in zai zama sai ya yi kalmar shahada ko yaya? A'a, kana neman ka shigo da zafi haka, ai ba abin bai kai haka ba, abin duk bai kai haka ba. Mu a gurinmu duk waɗannan da ake ja ba san inda ake jan su ba, ƴan uwanmu ne musulmi, ba kafirai muka ɗauke su ba, ƴan uwanmu ne musulmi. Duk da cewa a cikin irin wannan tafiya akwai abubuwan da muke cewa kafirci ne da yawa, akwai abubuwan da muke cewa shirka ne da yawa, amma ba wannan yake nuna muna kafirta duk wani wanda ya danganta kansa ga wannan abu bane. Ga wanda duk ya ji koyarwarmu da karantarwarmu a duk inda muke, muna fitowa karara muna cewa akwai bambanci tsakanin kafirci da wanda zai aikata shi, da shirka da wanda zai fada ciki, har ma bid'a da wanda zai fada ciki. Ta iya samun mutum ya auka cikin wata magana ko aiki na kafirci amma bai kafirta ba, saboda wasu dalilai da za su bebeye shi, saboda shubhar da yake tattare da ita, saboda rashin gane gaskiya, ya taso tun yana karami, haka aka nuna masa wannan shine hanyar shiga aljanna, dan ba zai kankame ba, kowa aljannan ne yake so. Aka nuna masa in ya bi nan ne zai samu aljanna. Wani lokaci ba a gaya masa cewa shehinan nan su za su tsirar da kai a ranar gobe kiyama, duk inda aka kai artabu kai kana can zaune cikin inuwa. To waye baya san haka? Ba wanda baya san haka. Saboda haka wannan garabasar da roban da ake ta gaya masa, da kamfen da ake ta yi masa kullum, ya sa shi ya kankama abin nan.
kaga wannan ba za ba zai sa ka ce da shi kafiri ba, zai zama masa shubha a hankali a hankali. Yanzu ba ga shi bayani yau da gobe ya sa ka gane ka fahimci inda aka sa gaba saura ka zama ahlus sunna. Shi ahlus sunna ba wani abu ne da sai an baka, ba ta bukatar sai an yi bonanza ta kowa da kowa zai iya samu, ba ta bukatar bonanza, kawai karantar da alqur'ani zamu yi. Wanda dai ya shirya ya karba alqur'ani ne ya aiki da shi ya karbi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda duk wani tarkace gefe guda shikenan ya zama dan uwa. Sawa'un ya zo an san shi ba a san shi ba, sawa'un yana can cikin su ma bai fito daga tsakiyar su ba, matukar zai rike kitabin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama shikenan. Mu ba ma bin wani bashi, ba ma bin wani bashi, kuma ba ma raba wani da wani, ba ma cewa kaka ziyarci wani kaka ziyarci wani. Mutum koda ba musulmi bane, idan akwai mutunci tsakanin ku ka iya ziyartar sa. Musulunci bai hana ka ziyarce shi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya ziyarci wani bai yahudi, wani yaro bai yahudi ba ya da lafiya, ya je duba shi. Ana kamar babu wannan ballantana sauran waliyan Allah. Shehu Abdul Qadir babban waliyi ne daga cikin waliyan Allah, muna san shi ahlus sunna ne, ɗaya ne daga cikin waɗanda suka bawa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama taimako, suka bata kariya, muna girmama shi, ba ma ɗaukan shi akan irin abin da ake faɗa ake jingina masa, ba ma masa wannan kallo. Saboda haka tunda har ka fahimci gaskiya shikenan, ba buƙatar sai an baka wasu ainihin kalmomi ka kuma maimaita su. Daman can kai musulmi ne, illa iyaka ganewa ce baka yi ba, yanzu kuma ka gane. Allah maɗaukakin sarki ya ganar da mu baki ɗaya. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
Ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih.